Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar din nan, ministan harkokin wajen Japan ya isa Kyiv domin ya tattauna yadda batun hulɗar sojojin Koriya ta Arewa ke ƙara kamari tsakaninta da Rasha, da yadda ta shigar da dubban dakaru don kamawa Moscow a yakin da take yi a Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta ce Takeshi Iwaya zai gana da takwaransa na Ukraine Andrii Sybiha domin ya jaddada ƙarfin goyon bayan Japan ga Ukraine kan mamaye da Rasha ta yi mata, ya kuma tattauna ƙarin takunkumai ga Moscow. Babban batu akan jadawalin shi ne muhimmiyar damuwar da Tokyo ke da ita kan yadda alaƙar soji ke ƙaruwa tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha. Kamar yadda Amurka ta bayyana, nazarin bayanan sirrin Koriya ta Arewa da na Ukraine ya nuna an aike da kimanin dakarun Koriya ta Arewa su 12,000 zuwa Rasha a matsayin wani bangare na wata babbar yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen biyu. Ko a makon jiya, jami'an Ukraine sun ce dakarun Ukraine da na Koriya ta Arewa sun fafata yayin da sojojin Ukraine suka harba makaman artillery kan dakarun Koriya ta Arewa akan iyakar Kursk da ke Rasha, inda Ukraine ta kaddamar da wani harin da ya shammaci Rasha a ranar daga watan Agusta. A farkon jiya, asabar, kamfanin gas na Gazprom da ke Rasha ya dakatar da sayar da gas din ga kasar Austria, cewar kamfanin OMV mai mazauni a Vienna, bayan da OMV din ya ce zai dakatar da biyan kudin gas din sakamakon yarjejeniyar sasantawar da aka samar. Dakatar da samar da gas din a hukumance ya zo ne tun da jijjifin jiya asabar, bayan da shugaban Austria Karl Nehammer ya yi wani taron manema labarai cikin gaggawa a ranar Juma'a, inda ya jaddada kudirin kasarsa na cewa ta samar da wata hanyar saban makamashi domin amfani a lokacin hunturun bana. OMV ya ce zai daina biyan Gazprom kudin makamashin gas da aka kai Austria domin biyan kudin sasanci $242 million da ya nasara samu daga ma'aikatar ciniki da masana'antu ta duniya kan wani batun katse samar da makamashin gas ga Jamus. Cibiyar a Austria ta sanar cikin wani sakon imel cewa ba wani makamashin gas din da ya shiga cibiyar tun daga karfe 6 na safiyar Asabar. Jami'an Pakistan sun ruwaito cewa an kashe sojoji 7 da masu tada kayar baya su 6 a wani mummunan rikici a yankin kudu maso yamma na Balochistan mai fama da tsugunan tashi. Rikicin ya balle tun gabanin wayewar gari lokacin da 'yan tada kayar baya suka kai ma wurin zaman jami'an tsaro hari da ke Kalat, wani yanki mai manyan duwatsu da mutane ke zaune warwatsa a yankin, cewar wata sanarwa da dakarun Pakistan suka fitar a cikin dare. Sanarwar ta kara da cewa rikicin ya yi sanadiyar raunata wasu mutane 4 da ke da hannu a ciki, duk da dai babu wani cikakken ƙarin bayani da aka samu akan hakan. Jami'an tsaro a sassan yankin da dama sun ruwaito cewa akalla sojoji 18 sun samu rauni, inda aka kwantar da su a asibiti, aka ce wasu suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. Wata kungiyar fandararu da aka sani da Baloch Liberation Army ta dauki alhakin kai mummunan harin. Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif yayi Allah wadai da harin ta'addancin cikin wata sanarwa, ya kuma karrama sojojin da suka shahada, cewar ofishinsa a Islamabad. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Faransa wato Iran ya faɗa a jiya Asabar cikin wata tattaunawa da aka yi da shi cewa akwai damar tattaunawa kan batun makamin nukiliya da yammaci, duk da dai hakan bai wadatar ba. Furucin na Abbas Araghchi ya zo ne bayan da shugaban sa ido kan makamin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya Rafael Grossi ya ziyarci kasar Musulunci domin tattaunawa da manyan manyan jami'ai da yake ƙarin haske kan shirin mallakar makaman nukiliyan Iran a hirar da aka yi da shi ta kafar talabijin ɗin ƙasar. Aragchi ya ce har yanzu akwai damar tattaunawar diplomasiya duk da dai wannan damar ba ta wadatar ba domin ko ta yi kaɗan. Ana kallon ziyarar ta darakta janar na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a matsayin wata dama ɗaya tilo da ta rage ga tattaunawar diplomasiya kafin zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadar White House a watan Janairu. A ranar Asabar ɗin nan aka kashe wasu mutane 8, aka raunata wasu 17 a wani hari da aka kai da wuka a wata makaranta a gabashin China, inda 'yan sanda suka yi nasarar kama wani tsohon ɗalibin makarantar da laifin aika-aikar. Harin ya afko ne da yamma a makarantar koyon zane-zane da fasaha da ke birnin Yixing a yankin Guangzhou, cewar 'yan sandan Xizhen cikin wata sanarwa da ta tabbatar da yawan waɗanda harin ya ritsa da su. 'Yan sandan sun ce wanda ake zargin mai shekaru 21 a duniya tsohon ɗalibin ne a makarantar da ya kamata ya kammala karatunsa a bana amma ya faɗi jarabawa. 'Yan sandan sun ce ya dawo makarantar ne domin huta haushi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda wata kungiya ta horasta wasu matasa 1,000 a fannoni uku da suka hada da girke-girken zamani, fasahar kwamfuta da tsarin noman zamani. Kungiyar dai ta zakulo matasan da suka ci gajiyar wannan horaswa ne ta hanyar yin amfani da kafofin sada zumunta wajen tallata shirin, inda suka sami ɗaruruwan matasa masu amfani da intanet da suka shiga cikin wannan tsarin wanda aka yaye su bayan shafa tsawon watanni uku da samun horaswa kan fannonin uku. Alƙalman ƙididdiga dai sun yi da cewa a yanayin da ake ciki a yanzu a Najeriya, sama da matasa 2,000,000 na nan ba su da wani kwakwaran aikin yi da zai taimaka musu samun biyan bukatun yau da kullum, kuma wasu takwarorin suke ƙara ƙaimi wajen wayar musu da kai. Su rungumi yin amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wasu matasa da suka ci gajiyar wannan shirin.
Sunana Zainab Mustafa. Gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya, din gaskiya ba ƙaramin kokari suka yi ba. Mutane da yawa haka a ce an kwaso ku training kyauta ba sisi, saboda na duba yawancin makarantun culinary online, gaskiya ba kananun kudi suke wajen nan ba. Zaka ji akwai masu 500,000, amma wannan kyauta ko sisi mu ba su ansa ba. Gaskiya ba karamin kokari suka yi ba, sai dai godiya Allah kawai ne zai iya biya su. Gaskiya sun farko ina da muradin girki sosai, shi yasa ma na ta dubawa online wani makaranta zan iya shiga in je in koya, har sai Allah ya kawo mu wannan dama on a platter of gold. Ba zan yi wasa da wannan daman ba, zan tabbatar da cewa na abin da ya kamata, zan fara nawa kitchen din insha Allah. Abin da zan iya cewa matasa shine da cewa kasar abubuwan sun fi karfin mu kar a fidda zamani, kuma duk daman da muka samu yi kokarin cewa mu yi amfani da daman inda ya kamata, kuma mu sa hankali mu koya.
Tunana Muhammad Aminu. Daman ina so in koya computer saboda yanzu Nigeria ya zama abun digitality tare da kuma ba tare da ilimin computer ba, shi yasa nace ina son yi computer. Na koya bukata, yanzu zan yi kokarin fodarin more, in je su cafe in dinga koya, tunda yanzu na riga na koya basics, so yanzu duk wanda ya tambaye ni abubuwan da na koya na san me na koya. Matasa ƴan uwana, dan Allah, tunda sun ce gashi za su zo state state in Nigeria, dan Allah ku yi kokari. Idan an zo state in ku kaku saya cewa a'a kudin mota a'a mai yayi tsada, ba za ku iya kashe kudin ku ba da wayansu abubuwa, dan Allah ku yi kokari, saboda idan muka ci burin mu kaman duka Nigeria ne muka taimaka.
Bayan ji ta bakin wasu matasan da suka ci gajiyar wannan shirin, bari mu koma ga malama Aisha Sa'idu, kwararriya a fannin kasuwancin zamani, a game da yadda irin wannan shirin zai taimaka a yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki.
Lallai zai taimaka ma yunwa da tsakani yara da suke taruwa yau, a fahimtar menene rayuwa ake ciki, kuma yadda za su yi a cikin bincike financial abubuwan su a rayuwa, su zama on their own da rayuwa. tabbas sai sun dage wajen taimaka wa kansu. Rayuwa ita yanzu dole ne ka tashi ka nema na kanka. To ni shawara da zan ba su wannan tafiya ta su dage su koya kuma su yi amfani da shi.
A wani bangare kuma uwar kungiyar horas da matasan wato Niger Food Fiesta ta ce ana buƙatar irin wannan shirye-shirye kuma ya zo kan gaba ganin yanayin matsan rayuwa da ake ciki.
Sunana Raula Usman. Eh to akan matsan rayuwa ne muka dauki wannan mataki kuma mu ba da namu gudunmawa. Aka ce ba za mu zauna dukan mu da wannan mu zama ɗaya ba. So dole ne sai mun tashi mun yi abin da ya kamata. To shine muka taso da wannan salon ku samu koya wa mutane saboda koyan dafa abinci yanzu abinci abin da kowa ke ci ne. Kuma noma dole sai an yi shi ake samun abinci. Sannan kuma yanzu da yanayi ya zama komai na computer ne. So shi sa muka dauki wayannan muhimman abubuwan guda uku. So da ya zama sanadiyan samun wani mafita saboda a samu a kore talauci da kuma halin yanayi na yau da gobe. Ba koya musu kawai bane wannan. Bayan an koya musu muna son mu fitifigi muna tare da su muna ganin abin da suka yi. So kin ga dole ai na wai mu ma zamu kawo namu gudunmawa ba wai a an koya maka kaman yanzu ka ba yaro ne kofi yace maka zai sha ruwa an ka ba da kofi ba ruwa a ciki ga ai ba ai komai ba kenan. So dole ne yanzu ruwan ma mu ma sai mun zuba musu hanyoyin da za su samu insha Allah.
To masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniya gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin jagoran kungiyar Niger Food Fiesta game da abin da suka jawo ra'ayinsa ga samar da wannan shirin.
Sunana Muhammad Mustafa ni ne jagoran wannan kungiya mai zaman kanta. To na farko dai abubuwa da dama ne suka jawo ra'ayina. Abu na farko shine na ga yanda matasa da dama suke a nan Najeriya da yawan su ba su da aikin yi kuma akwai waɗanda ma suka yi karatu amma bayan sun gama karatu dai ba su da abin yi. Sai na duba to a matsayina wanda nake da son matasa a zuciya ni ma me zan iya yi domin in samu in taimaka daidai gwargwado na. Sai na kawo wannan tsari na NGO mai zaman kanta na horar da matasa ICT da kuma fannin noma sai kuma culinary wato mata kenan su koyi yanda ake dafa abinci. To wannan tsari uku dai shi muke yi a yanzu kuma kamar da kika gani yau gashi nan mun samu mutane 1000 wanda sun gama fannin farko kuma idan Allah ya yarda nan da kwanaki kadan zamu fara fanni na biyu wanda muke so mu horar da mutane 1000 kuma kafin mu tafi jahohi daban-daban na Najeriya.
Na'am kwanaki nawa ko makonni nawa kuka yi kuna horar da waɗannan matasa a waɗannan fannoni uku da kuka tsara?
Wata uku kenan.
Shin akwai waɗanda suka dauki nauyin wannan horar sai?
A yanzu dai babu. Shi yasa muke kira ga da gwamnati da kuma masu hannu da shuni da su zo su tallafa mana. Dan wannan abin da muke yi bai ga gasunan matasa ne bakin suka cika wannan waje. So babu wanda ya dau nauyi. A yanzu dai babu. Amma mun san idan Allah ya yarda za mu samu nan gaba.
Ya kake gani irin wannan horaswa da kuka sanya a gaba zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya kai tsaye ganin irin matsin da ake ciki?
Zai taimaka domin waɗanda suka samu wannan horarwa yanda yake ganin su ai sun samu aikin yi kenan. Kuma akwai waɗanda za su bude shaguna ko kuma za su dinga yi koda a bakin gida ne suna saya suna saidawa kaman wanda suka koyi yanda ake dafa abinci. Za su bude shago ne na yanda za su dinga dafa abinci suna saidawa. Kin ga koda mutum ɗaya ko biyu suka dauka aiki ai an rage. Sannan kuma ICT duk wanda ya samu irin wannan ilimi da muka horar da su zai iya bude internet cafe wato inda ake abin nan yanan gizo-gizo kenan. Kin ga ai zai iya daukan matasa biyu uku hudu. Kin ga ai nan ma mun tallafa mun rage. So kin ga ai dole ne zai taimaka wa tattalin ƙasa tunda matasa za su samu aiki. Ai abin da muke yi domin mu samu matasa aiki yi.
Shin akwai wani shirin yin bita ga matasa da suka samu wannan horaswa danganin sun yi amfani da ilimin da suka samu?
Eh akwai shirin da muke saboda bayan mun gama horar da su akwai database din da muka yi creating rumbun bayanai wanda duk gaba ɗayan su suna cikin wannan rumbun bayanan nan wanda yanzu kamar yadda muke kira da gwamnati da su zo su tallafa musu a dan ba su abin da za su fara kasuwanci bayan wannan horo. To wannan rumbun bayanan nan da shi zamu yi amfani mu dinga duba muna gani yaya suke yi suna nan suna amfani da abin da muka koyar da su ko kuma suna fita daga hanya. To kin ga ai monitoring din su zai ba mu dama ganin yanda abubuwan ke gudana mu ga tasirin abubuwan da muka koya musu ya yake tafiya.
To menene sakonka ga matasa a daidai wannan lokaci?
Sako na shine a matsayin ka na matashi mace ko namiji Najeriya yanzu kowa sai ya tsaya dole ne ka taimaki kanka idan ka samu damar shiga cikin wannan horo namu. To kada ka bata lokaci tunda abinda muke yi ba wanda ya biya ko naira daya. Horo wanda muke yi kyauta ne tun daga farko har ƙarshe. So duk wani matashi da yake a nan waje ka nemi damar shiga wannan kungiya tamu kai ma ka samu horo daya a cikin waɗannan da muka bayyana domin ka taimaki kanka. Duk wani matashi yanzu ka taimaki kanka kada ka tsaya ka ce kana nan kana jiran gwamnati ko kuma kana jiran wani mai hannu da shuni yazo ya taimaka maka ko kana jiran wani dan uwanka yazo ya taimaka maka ka tashi da kafafunka bi kai ma ka taimaki kanka kuma mu ga muna nan muna tallafawa muna horon waso irin wannan abinda muke yi duk wani matashi ko kai karatu ko baka yi karatu ba kana da damar shiga wannan kungiya ta mu domin ka samu horon
ita ma sanata mai wakilta birnin tarayya Abuja irin cikin gibe ta bayyana cewa dole ne ya hada karfi wuri guda dan samu mafita ga yanayin da ake ciki
duk wanda zai iya ya yi zo mu sa hannu a yi ma jama'a mu tasa su ne kasan da mun da suke bukata sai su so ga mun cewa kitaya ni da wannan kitayan ni da wancan shiru shiru bai magani komai ina ji sai kowa sun tashi su yi ihu cewa gaskiya inda komai suke ba mai yadda ba sai an gyara all screen did I'm sorry if you all make it very loud it's not only Romy on the street that is a problem sitting at home and screaming and saying every day we are not doing anything because of this it's also a protest they follow your house there are lots of things you can do to show your discontent that does not include violence have you ever heard of civil disobedience
Madalla alƙalma daga hukumar kididdiga ta Najeriya wato NDS da ta cibiyar kula da tattalin arziki ta NESG sun yi nuni da cewa a zango na farko na shekarar nan da muke ciki kaso 5.3 na 'yan ƙasar ne ba su da aikin yi baya ga waɗanda suke da abin yi amma albashinsu ba zai iya rike su ba lamarin da ake ganin ya ƙara muni idan aka kwatanta da zangon ƙarshe na shekarar 2023 to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
to madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, mun ji bayani kan yadda cututtuka suke bijirewa magunguna, musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria, virus, fungi da kuma parasites ke haddasawa. Kuma mun ji yadda wannan matsala ke da illoli da kuma irin kalubalen da likitoci ke fuskanta wajen yi wa mutane magani sanadiyar wannan matsala ta AMR sai dai kuma ba a nan kisa ke saka ba domin kuwa wannan matsala ta shafi dabbobi da kuma muhallin mu dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki ne wannan mako ya tuntubi shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto Dr. Lawali Bello Yahaya don jin shin menene ma alakar antimicrobial resistance da dabbobi da kuma mutane likita gare ka
antimicrobials ana amfani da su a mutane kuma ana amfani da su a dabbobi amfani da su waɗannan magungunan da makiyaya yake yi daga kilan ganin ciwo wanda ba ku tabbatar da me ya kawo shi ba aje a fara amfani da magunguna daban-daban wanda likita ba shi ya ba da shawara a yi amfani da su ba yakan kawo wannan antimicrobial resistance ko kuma bijirewa na ƙwayoyin halittu da ake ba da magani saboda ganin cewa sun samu waraka wannan hali da ainihi makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi ke yi yana sa duniya gaba ɗaya cikin haɗari na wannan antimicrobial resistance da kuma mace-mace da ake samu na an yi amfani da su waɗannan magunguna ba su yi amfani ba na ɗai daga cikinsu shi ne amfani da maganin a dabbobi saboda kilan su samar da wani girma ko kuma ƙwarin jiki na dabbobi wanda a kimiyyance ba a yadda da a yi amfani da su ba saboda ba za a yi amfani da su ba ta hanyar da za su kashe ƙwayoyin halittu da ke cikin jikin dabba sai dai a yi amfani da su ta hanyar rage waɗannan ƙwayoyin halittun wanda su ƙwayoyin halittun maganin an sa shi yadda ba zai kashe ƙwayar cuta ba so in bai kashe ƙwayar cuta ba ta samu wani garkuwa na cewa ta san wannan maganin ba zai yi mata illa ba lokacin da rashin lafiya ta zo so kike ga amfani da shi cikin abincin kaji ko abincin dabbobi ko abincin kifi so wannan yana iya kawo wannan resistance din ya zanna cewa waɗannan ƙwayar halittu ba za su mutu ba lokacin da aka yi amfani da magani lokacin da ciwo ya shiga na biyu kamar yadda kika sani yanzu mutane ana kiwo da yawa wanda suna jin tsoron a ce wata cuta ta shiga cikin ainihin gonakin su ko cikin gargen su ko cikin inda suke kiwo, tunanin cewa idan cutar ta shigo tana iya yi musu lahani. So shi yasa suke amfani da wannan magungunan daga farko da aka fara kiwo har lokacin da za a rabu da dabba, wanda wannan bai dace ba, kuma yana iya sa su kayan halittu suna su bijire ma magani saboda gani ne yau da gobe ana ta amfani da shi. Kuma na uku, ke ga lokacin da ya zanda cewa a muhallin da muke ciki ya zanda cewa akwai su waɗannan kwayan halittun, su zai zama da cewa ko dai ruwan shanmu ko kuma wasu wurare da ake debo kayan abinci ya zanda cewa mutane su ci su ainihin samu wannan antimicrobial resistance. Misali da nake iya baki shine, ke ga yanzu yadda manoma ke amfani da kashin kaji a matsayin taki da kuma kashin dabbobi a matsayin taki, a lokacin da aka yi ruwa ya zan ruwa suka wanke wannan taki din ko kuma suka ɗibi wani bangare nashi suka kai shi a cikin ruwan da mu kilan muke zuwa gulbi ko kuma teku ko kuma inda ne mutane ke ɗebo ruwa na sha da kuma su dabbobi, wanda in suka je wurin ke ga za a samu cewa an ɗebo wannan ruwan an yi amfani da su, kuma akwai wannan ƙwayan halittu waɗanda suke da wannan antimicrobial resistance din. So ke ga su ma mutane in sun sha ruwan za su yi developing wannan abin da muke kira antimicrobial resistance. Wani lokaci akan iya ɗebo ruwan a wanki kayan abinci kamar su alayyahu, lettuce da sauransu waɗanda mutane ke iya ci ba tare da an dafa ba, wanda su ma suna iya ɗaukar waɗannan ƙwayan halittun da suke da wannan bijirewa ga magani ɗin. Sannan bayan wannan mahiya kuma zaki ga cewa a ɗabi'ar mu ta misali in ana kiwon kifi shi ma kisan yana rashin lafiya irin tashi, zaki ga cewa mutane kullun da safe za a je a ɗibi garin magani a zuba cikin ainihi inda ake kiwon kifin, tunda ruwa ne sai a zuba maganin cikin ruwan. So zaman kifin ko da yaushe cikin ruwan, ƙwayoyin halittun da ke kawo cututtuka sukan ga maganin ko da yaushe, in ma a jikin kifin ne ma a cikin ruwan sai ya zanna cewa duk waɗannan ƙwayoyin halittun da ke nan sun riga sun saba da maganin. Lokacin da ciwo zai zo a bada wani magani ba zai yi tasiri ba, ko kuma lokacin da aka yanka kifin ko kuma aka ɗebo kifin za a yi amfani da shi, shi ma yana ɗauke da wannan ƙwayoyin halitta na bacteria ko wata ƙwayoyin halitta mai kawo cuta wadda ta bijire ma wannan magani ɗin. Haka kuma akwai kilan yadda muke ainihin watsar da shara, wanda wani lokaci akan samu cewa inda dabbobin suka zo suka yi kashi ko suka yi fitsari ko wani abu ya zanda cewa an kwaso waɗannan kayan ko kuma waɗannan sharan a zubar da shi ko ina wanda iska na iya ɗauko waɗannan ƙwayoyin halittun, mutum ya shaƙa ya zanna cewa shi ma ya samu wannan antimicrobial resistance ko kuma waɗannan ƙwayoyin halittun masu antimicrobial resistance. Sannan ke ga mutane waɗanda ke aiki a inda ake yanka wato mahota ko kuma kwata, za ki ga cewa su ma ko da yaushe suna mu'amala da su waɗannan dabbobi waɗanda zai yi ayi amfani da su waɗannan magunguna da ake ce ma antibiotics waɗanda an yi amfani da su a dabbobin, kuma ba faɗi suke yi ba, kuma ba akwai abin da muke ce ma withdrawal period, wanda lokaci ne daga lokacin da ainihin aka bada magani zuwa lokacin da ake iya amfani da nama ko madara ta dabba, wanda zaki ga cewa mutane ba a cika kulawa da waɗannan abubuwan ba. So su waɗannan masu aiki a kwata ko masu aiki a mahota zaki ga cewa ko abbatuwa zaki ga cewa ko da yaushe yadda suke ainihin mu'amala da nama ko babu isassar tsafta na ganin cewa mutum ya amfani da shi kilan wurin za a wanke ko shi zai wanke jikin shi, sai zanna cewa yana ma iya ɗaukar waɗannan ƙwayoyin halittun ya kai ma iyalin shi ko mutanen da yake mu'amala da su. Sannan bayan wannan akwai matsala da muke samu ta halbuwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane, wanda mahiya duk cutar da ta tashi daga dabba zuwa mutum in har ta bijire ma magani a dabba to za ta iya bijire ma magani a jikin bil'adama. Wannan ya kawo ni a gaba na cewa akwai cututtuka fiye da kashi 70% waɗanda ke samun mutane daga dabbobi. Haka kuma ana iya samun a ce kilan cikin kayan da muke amfani da su, kilan yogurt ko kwai ko kuma madara ko kuma masu shan madara ba tare da an dafa ba, ko kuma masu shan misali fitsarin dabba na kamar raƙumi da ake ƙoƙarin mutane ke ta ƙoƙarin shan ainihin fitsarin shi ko madarar shi, ko kuma a ɗibi wani sashen jiki na shi ɗanye a yi amfani da shi ba tare da an dafa ba. Sauran maganin da yake jikin dabbar idan mutum ya ci tun da ko da an dafa ma wani lokaci, zaki ga cewa ƙwayoyin magani ko kuma chemicals da aka yi amfani da su wajen haɗa magani ba dole bane zafi ya kashe su. Saboda haka in mutum ya ci akwai traces na waɗannan antibiotics ɗin ko kuma antimicrobials ɗin, sai ya zanna cewa ya yi developing resistance. Su ma kansu ƙwayoyin halittu sukan jefa wata halitta ta jikinsu ga wasu ƙwayoyin halittu na cikin jikin bil'adama, wanda in sun yi haka nan su ma su akan samu abin da muke kira mutation, wato canzawa na ƙwayoyin halittar da ke kawo ciwo, wanda wannan kimiyya ce. Amma ana samun wannan ƙwayar halitta wadda ta bijire mu magani ta sama ƙwayar halitta wadda bata bijire mu magani ba wani sashen jiki ko sashen halittarta, sai zanna cewa a samu wannan antimicrobial resistance, wanda duk yadda kai dai ka je ka dawo zaka ga cewa waɗannan abubuwan sun taso daga dabbobi inda za su ƙare a mutane. Akwai kuma waɗanda da mutanen da dabbobin duka za su yi contributing ko kuma za su yi haɗaka wajen ganin cewa an samu wannan antimicrobial resistance. Amma inda ya fi girma shi ne yakan tashi daga ainihin dabbobi zuwa ga mutane mafi yawa, kuma su ne abinci da ake amfani da su, wanda babu ɓangare na duniya da ba a amfani da waɗannan dabbobin a matsayin abinci. Alaƙat ko da yaushe ba ka iya raba mutum da dabba da kuma muhalli da suke mu'amala da junansu, wanda shi ya kawo mu gabar dole duniya ta dunkule wuri daya a ganin cewa an samu lafiya bai daya ga kowa ko na abu mai rayuwa.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. Anan za mu dasa aya a cikin shirin, sai a tare mu a wani makon dauke da cigaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Ubangiji mai girma mai iko, ga garbu sani mun gode saboda lokaci kamar haka da ka ba mu, saboda mu ji karmarka ya Ubangiji, ka tura mana ruhu mai tsarki ya yi mana jagora yayin da zamu ji wannan sakon a cikin sunan Yesu Kristi Richardson. Sunana Pastor Joshua Ishaya. A yau da yardan Allah zamu ji sako wanda na sa ma suna abinda ke kawo faduwan jarumai, kuma karatun mu zamu karanta a cikin littafin Sama'ila ta biyu aya ɗaya sura 27. Karatu ya ce, jarumawa sun faɗi, makamansu ba su da sauran amfani. Wannan nasi da muka karanta a littafin Sama'ila ta biyu sura 1 aya 27 yana magana ne yanda Ubangiji ke magana abin da ke jawo dalilin faɗin jarumai. Masu bin Kristi kowanne Ubangiji ya yi shi ne saboda ya zama jarumi, saboda ya zama babban mutum, saboda ya zama abin armashi ga al'umma, ga iyalin shi, ga jama'a, saboda ba wanda Ubangiji ya yi bai yi shi domin ya yi masa wato rayuwa kyakkyawa ba. Za mu iya karanta a cikin littafin Irmiya sura 11 aya 27 inda Ubangiji ya ce, nufin da nake da shi akan dan Adam nufi ne mai kyau, saboda in bashi ƙarshe mai kyau. Wannan shi ne shirin da Ubangiji ya yi ma kowane mai bi. Wannan shi ne shirin da Ubangiji ya yi ma kowane da Adaman da ke duniya. In kai mutum ne mai raye a duniya, Ubangiji ya yi ka ne saboda ka zama jarumi a kasuwanci, Ubangiji ya unsu su yi zama jarumai a kan siyasa, ko a engineering, ko a kowane sashi. Ubangiji ya nufin wannan ga kowa da kowa. Shaiɗan ya nema hanyar da zai shiga cikin zuciyar bil'adama saboda ya lalata wannan shirin da Ubangiji ya yi ma kowane mai bi.
Madalla, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin, ciki har da producer da engineer, ni Ibrahim Kalamu Tigarba ke sallama da ku. Ku huta lafiya.